Wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri mai dauke da korafi da Senator mai wakiltar jihar Benue ta Kudu, Abba Moro, ya kawo zauren majalisar.
Takura within the public over tariff hikes, price increases by pay TV television providers on their pockets.
Abba Moro ya ce akwai kuka da 'yan Najeriya ke yi akai-akai a game da yawan ƙarin kuɗin fito da kamfanonin nan ke yi babu kakkautawa. Moro ya koka cewa 'yan ƙasa na biyan kuɗi da yawa amma ba sa moran kuɗin saboda ƙalubalen da ƙasar ke fama da shi na wutar lantarki. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya yi ƙarin haske akan hujjar kafa kwamitin.
Sauran ƙasashen duniya da waɗannan kamfanonin suke aiki nawa ake ɗorawa mutane su biya? Idan muka sanar mu ake lafta wannan irin kuɗi mai yawa, to dole ka canza zani. Ba za mu amince ba saboda mu ma kamar sauran ƙasashe muke, ba za a cutar da mutane ba. Haka nan kuma wannan kwamiti yana da dama ya bincika in a baya akwai abubuwan da su waɗannan irin kamfanoni suka yi waɗanda ba daidai ba ne. In ya kama su maida mana kuɗin ne ya kamata kowane mutum da ya biya irin wannan kuɗi a baya a mayar masa kuɗinsa. In kuma an yi shi bisa ga'ida ne shikenan, amma dai ƙarin da suka ce sun yi mun ce su dakata.
Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma shugaban wannan kwamiti na riƙon ƙwari Alisa bin Abdullahi ya ce kwamitin zai aiki bin haƙƙi da gaskiya.
Daman da aka ba ita wanga kwamiti yanzu shine mu yi bincike wai shin me ke faruwa, kamfanonin me yasa suke daga kuɗi, me yasa suka yi ƙarin kuɗi, da kuma yaya ƙarin kuɗi yake wa suka tuntuɓa wake da haƙƙi. Akwai ma'aikatan gwamnati wanda su ma za mu kira su, suna da haƙƙi duk dai mu sani, saboda mu gane abin da ke faruwa, mu san yadda ake yi don Najeriya, 'yan Najeriya su san cewa eh mu ma dai koken da suka kawo mun tsaya haika mun dubi abin da ke ƙasa, kuma za mu kare su yadda su ma kamfanoni za mu kare su, saboda haƙƙinmu ne mu kare kamfanoni, haƙƙinmu ne kuma mu kare 'yan Najeriya.
Kamfanonin MultiChoice, DSTV da GoTV suna cikin waɗanda kwamitin zai bincike akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ƙasar a cikin makonni hudu. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.